Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Najeriya a yau. A yayin da damuna ke kankama, manoman da ‘yan bindiga suka ɗaiɗaita na tunanin yadda za su rayu ba tare da gonakinsu ba. Kusan babu wata jiha a arewa maso yammacin Najeriya da ayyukan ‘yan bindiga ba su shafi harkar noma ba. Shin wani tasiri hakan zai yi ga ‘yan Najeriya da ma ƙasar baki ɗaya? Mun faro ne da jin ta bakin waɗansu manoma da ‘yan bindiga suka raba da ƙauyukansu. Da a yanzu haka suke zaune a birane ba tare da sun san yadda za su yi ba.
Sunana Isa Imam Kuci. Yanzu na hijira ina nan Mina wajen Kanina, na nan Tunga.
Da lokacin kana Kuci, wace sana'a kake yi?
Lokacin da nake Kuci din ina yin blouse ne da kuma noma.
To yanzu da ka dawo Tunga ga damana ta zo, yaya za a yi kenan maganar noma?
To, sai abin da Allah ya yi. Wuya za ku yi kuwa. Tunda sun riga sun koro mu kuma na dawo nan. Me zan yi in ba abin da Allah ya yi ba?
To, kenan babu maganar noma bana.
To, lalle.
A nan
min. Abin alamu, sai dai kuma Allah ya kawo mafita to, ana iya yi.
To, a lokacin da kake can kake yin noma, kana iya noma abincin da kake ci a shekara?
Kwarai kuwa, ana nomawa.
To, ba kai kaɗai ba ne na sani, akwai sauran mutanenku, akwai wanda suka ɗauki noma sana'a yanzu a wani hali suke ciki?
To, lalle suna cikin halin kakanuka yakan gaskiya. Tunda mutanenmu tunda muka taso daga can din ba ra haka aka taso mu bana ma haka wasu mutanenmu suna gwada wasu suna sarkin fawa wasu suna nan minametumbi akwai wa'insu a cancaga akwai wasu a tungan goro gashi na an rarrabu wasu suna lafai wasu suna bidda duk sun rarrabu haka da yawa.
Suna na Bashir Muktar yanzu dai muna nan a Mina dai a nan Tunga.
To asalin ka dan Mina ne ko kuma kai ma rashin tsaro ne ya koro ka ka dawo?
Daga can gwada nake a nan Shiruro local government.
To me ya faru ka dawo Mina?
To yan mutanen nan ne wallahi mutanen nan na giya ma mallam in ka zo nan Shiruro wallahi sai ka tusaya ma mutanen Shiruro wallahi. Saboda mutanen na giya ma ko jiya ma na giya ma mallam in ba jami'an tsaro da yan bigilante suka zo suka taimaka ma jama'a ba. Na giya ma mutanen nan in ka ga irin abin da suke yi subhanallah kyan Allah dai kawai dai kawo mana saukin abin ne. Wallahi na giya ma abubuwan da su mutane na suke yin da kasan mutane na ba mutane ba ne wallahi.
To yanzu ga damana ta zo da kana noma ko kuma ba ka noma tun dama?
To mallam yanzu na yi na maganar ma noma ka shiga daji a zo a ɗauke ka.
To amma
a da maganar noma ba maganar noma yanzu.
A da kana noma?
Yi mana.
A da kana iya noma abin da za ka ci a shekara?
Ba ma abin da ma za a ci ba, an bayan abin da za a ci ma akwai wanda ake sayarwa kuma. Wallahi, na giya ma mallam watannan yanzu nan ma tsoron ma zuwa cikin dajin ma je a yi noma ma ya abin da ma yanzu.
Subhanallah.
Wallahi abin sai a hankali.
To Allah ya rufe
wallahi.
Muryoyin waɗansu manoma kenan da suka bayyana mana halin da suke ciki a yanzu. Wani mai fafutukar kyautata rayuwar al'umma a jihar Neja ya yi mana ƙarin bayani kan yawan ƙauyukan da ‘yan bindiga suka tarwatsa.
Sunana Barista Salisu Muhammad Sabo, ni ne kakakin gamayyar ƙungiyoyin Shiruro wato spokesperson to the Coalition of Shiruro Association na jihar Neja. Wato idan za mu yi magana a kan ƙauyukan da ‘yan ta’adda suka kora, ƙauyukan nan ba za su kirgu ba, suna da yawa matuƙa, sai dai mu yi magana akan ƙananan hukumomi da ya taɓa da kuma ƙauyukan da aka sani ko kuma kundumomi da aka sani a wayannan ƙananan hukumomi. Misali kamar ita Shiruro na ita ce ƙaramar hukuma a Najeriya mai yawan gundumomi, ita take da gundumomi masu yawa fiye da kowane ƙaramar hukuma a Niger. Muna da gundumomi guda 15 wato political wards. To a cikin wayannan gundumomi guda 15 guda 8 daga cikinsu 'yan ta'adda sun kori su. 'Yan ta'adda sun kori wa'innan gundumomin nan guda 8 wanda muke kira hayi, wato hayin ruwa ita karamar hukumar shururan ta rabu kashi biyu da ruwa ta riba ta kashi biyu. Akwai ƴan wanda muke kira ƴan hayi, akwai kuma ƴan bakin kogi kenan, akwai kuma wanda suke nan gangare. To ƴan hayi suna da gundumomi guda takwas, duk waɗannan gundumomin nan ta'addanci ya shafe su. Ƙauyuka da kuma kowane gundumomin guda takwas, akwai ƙauyuka aƙalla ƙauyuka guda 300 a ciki wanda dacin suke rayuwa. To a cikin waɗannan ƙauyukan guda 300 yanzu ba ka iya samun ƙauyuka guda 10 wanda suke iya rayuwa. Ƙauyukan da aka samu a wajen nan sai dai kaga irin su Erana, Alawa, Basa wanda za ga dan sa musu ɗan matakan tsaro wanda suke wajen dundundun. To waɗannan ƙauyukan ba su ci guda 10 ba a cikin 300. To kaga shiroro kenan. Yanzu ma a cikin ma guda 8 ne an samu yanzu sun tsallako ma da ke sun cinye nan wanda suke bakin kogin sun fara tsallakowa. Jiya nan sun taba nan Shewo wani ƙauye da ake kira mutum daya. Ga kuma kwanaki sun ma taba Igwagwada ward sun kunno kai ta wajen. Kaga yanzu ana maganar ward kusan 10 ne ko da yake wayannan dan shafa ne ta yau. So haka kuma akwai Muya na da gundumomi guda 11. A cikin gundumomin guda 11 guda biyu ne wannan ta'addancin bai samu, amma irin su Gini, irin su Zazzaga da sauransu duk ta gama shafe su. So kaga a cikin kuma wayannan ƙauyuka na Muya aƙalla duk wani gunduma in baka samu ƙauyuka ba ka samu ƙauyuka guda 10 a cikin gundumin. To gundumomi guda 9 sun surwanta wanda duk ta'addanci ta taba. Haka ma Rafi. Rafi na da gundumomi guda 11. A cikin gundumar ba wadda ba su taba ba, wanda kuma duk cikin gundumar za ka ga akwai ƙauyuka 10, 11, 12. Kaga ita ma ana maganar kusan 100 da wani abu duk ƙauyuka ta sulwanta. Haka za ka zo Kaikoro, za ka zo kuma ka tsallaka can ta arewacin da kuma yammacin jihar Niger, za ka ga akwai irin su Mariga, Mashegu, Rijau, duk ƙauyukan ne da wa'innan ta'addancin ta shafa, wanda kuma za ka ga aƙalla ba su shafa ƙauyuka ƙauyuka ba a samun ƙauyuka ƙasa da 100 wanda suka shafa.
Barista Salisu Muhammad Sabo kenan, kakakin gamayyar ƙungiyar Shiroro ta jihar Neja. Mun tattauna da wani masani kan samar da wadataccen abinci, kan irin tasirin da wannan bala'i zai iya yi ga samar da abincin. Amma kafin mu kai ga tattaunawar tamu da masanin, a ranar 19 ga watan Mayu shekarar da ta gabata ne muka fara gabatar da shirin podcast, wato Radion Aminiya ta Internet. Daga wancan lokaci zuwa yanzu, mun kawo muku shirin Najeriya a yau sau 169. Daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku akwai
ambaliyar ruwa na ci gaba da barazana ga miliyoyin mutane a Najeriya. Tuni dai aka shaida yadda ambaliyar ke mamaye tituna da gine-gine, da yadda ta yi sanadin rasuwar wasu mutane ta kuma raba wasu da muhallansu a sassa daban-daban. Jihar Jigawa na cikin wuraren da ke huskantar barazanar ambaliyar duk shekara. Akan haka ne muka tattauna da dagacin Inkaibo a ƙaramar hukumar Kahin Hausa, Malam Yusufu Sulaiman, wanda ya mana bayani akan irin barazanar da rayuwarsu kan shiga duk damina da asarar da sukan yi da kuma irin ƙoƙarin da suke yi na taimakon kai da kai.
Abin da muke ciki a nan garin Inkaibo yanzu, muna dab da zuwan ambaliya, kuma muna nan muna ta shirye-shiryen taryata domin idan Allah ya kawo ta muna cikin damuwa da tashin hankali. Da mu da ƴaƴanmu da matayenmu da iyayenmu da dabbobinmu da gonakinmu gaba ɗaya muna cikin tashin hankali. Wannan kuma idan wannan kogin ya zo, Allah shi ne mafitar mu, amma mu dai sai yanda Allah ya yi da mu. Domin a kowane lokaci ba ma fidda tsammanin ruwan ba zai tasan mana garin ba ma.
Yanzu haka waɗanne irin shirye-shirye kuke yi?
A yanzu dai na farko mun yi karo-karo a Hausance kenan, mun har haɗa kuɗi da ƙarfinmu. Naira miliyan 1,150 da ni muka je Kano kamfanin jerawa muka ɗauko mota ta zo ta yi mana jinga ta naira miliyan 1,150.
Wannan shiri da muka tsakuro muku abokiyar aikinmu Halima Jimarauce ta gabatar da shi a ranar 2 ga watan Agustan shekarar 2021. Har yanzu wannan shiri na nan a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. Da kafofinmu na facebook.com/aminiatrust da kuma twitter.com/aminiatrust. Za kuma ku same shi a Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Za ku iya sauraro a duk lokacin da kuke bukata. A can baya cikin shirin kun ji halin da manoman da ayyukan 'yan ta'adda suka daidaita a jihar Neja suke ciki. abokiyar aikinmu Bilkis Ahmed ta tattauna da wani masani kan samar da wadataccen abinci game da tasirin da wannan bala'i zai yi wa Najeriya.
Sunana Professor Muhammad Fabuji Ishaku, ni ne shugaban cibiyar bincike na dabarun aikin noma na zamani da ke jami'ar Ahmadu Bello a nan Zaria.
Na'am.
Wato abin da zai faru shine wannan barin noman waɗannan manoma zai iya wani mummunan tasiri ga shirin samar da wadatar da ƙasa da abinci da musamman ma wannan gwamnatin da take ci yanzu take yi. Saboda duk wani manomi da da yake bada gudunmawa wajen bunƙasa ƙasa da abinci, da zaran wani dalili ko yana iya yiwuwa ko na rashin tsaro ko na rashin jari da zai yi noma da sauransu, to wannan zai ba da gudumawa ne wajen rage samun abinci da ƙasa za ta samu a ciki. Saboda haka yawan manoman da wannan matsala da kike magana ya shafa, yawan kuma ƙarfin irin tasiri, mummunan tasirin da za a samu wajen raguwar samar da abinci wa ƙasa.
Na'am. To kana ganin hakan zai shafi tattalin arzikin Najeriya?
Hakika zai shafi tattalin arzikin ƙasar Najeriya ta wajen fuska biyu ko zuwa uku. Na farko dai shi noma kansa wata hanya ce da take samar da aikin yi a ƙasa da kuma samun kuɗaɗen shiga a wurare daban-daban da al'ummai daban-daban. Sukan yi amfani waɗannan kuɗaɗe ne kuma waɗanda suke zagayawa su suke murza tattalin arziki ya riƙa tafiya. Wato kenan kowa zai iya samu daga arzikin noma din nan za a rarraba shi, wannan ya amfana, wancan ma ya amfana, da tela da mai sai da kosai da sauransu za a samu. Wato kuɗaɗen shiga zai na ƙasa kenan ta wannan fuskar idan ba a samu an yi noman nan ba. Na biyu, shi noma yana samar da kayayyakin da ake sarrafa a masana'antu. Saboda haka idan ba a yi noma yadda ya kamata ba, su ma masana'antu za su fuskanci wani ƙalubale wajen sama wa kansu kayayyakin da za su sarrafa. Ma'ana wato hatta masana'antun zai shafe shi ta sanadin rashin yin wannan noma kamar yadda ya kamata.
Na'am. To menene mafita a nan?
Mafita dai ni a ra'ayina hanyoyi guda uku ne muhimmai. Na farko wanda yake ya nuna abu ne mai wuyayyuwa shi ne a wanzar da zaman lafiya da aminci a waɗannan al'ummai saboda su samu su ci gaba da noma kamar yadda suka saba.
Na'am.
Na biyu, mafita na biyu shi ne gwamnati da kuma hukumomi da waɗanda suke da ruwa da tsaki a wajen wannan harka su tabbatar da cewa ɓangarorin da wannan matsala ke shafe su ba su kuma sun mimminka irin noman su fiye da yadda suke a shekarun baya domin a samu a cike gibin da zai faru ta sanadin barin noman waɗancan mutane ƴan uwanmu da suke ƙasar Niger da sauran wurare. Sai daga ƙarshe, wanda ni a matsayina na ɗan Najeriya ba na alfahari da shi shi ne a ce a yi wuf a taru wannan al'amari domin a shigo da abinci daga ƙasashen waje domin a guji yunwa da kuma rashin wadatar abinci a ƙasa. Abin da ya sa nake cewa ina ƙyaman wannan mataki shi ne duk lokacin da aka ce za ka shigo da kayan abinci daga wata ƙasa, kana gina tattalin arzikin wata ƙasa ne, kai kuma hasali kana rusa naka tattalin arzikin. To wannan in dai ba ya kai an rasa yadda za a yi ba, wannan shi ne mataki na ƙarshe da ya kamata a ɗauka.
Farfesa Muhammad Faguji Isiyaku kenan a hirarsa da Bilkis Ahmed. Masu sauraro, ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan a wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. A madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Bilkisu Ahmed, sai editan shirin Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ke muku fatan a wuni lafiya.